بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو جاك الله تبارك وتعالى لهذا أمعنا يمجي أولا مسألة تيمي البركة أنا عثمان بن عفان أنا من قبر قدن كايا أبرن كانوا يومنا ديا قوت رمضان شكرا تدبو ديا دا دريفو دا أربعين دا بقل wanda ya dace da sha bakwai sha takwas ga watan biyu Fabrairu kenan shekara ta 2026 miladiya. Kamar yadda al'ada ta gabata, shi ne dukkan shekara a irin wannan lokaci na watan Ramadan, musulmi a wannan yanki namu sukan zauna a masallatai, ana yin tadabburi na Alkur'ani, ana karanta Alkur'ani, ana kokarin fahimtar ma'anoninsa. Kamar yadda kullum muke faɗa, wannan dama ce, yana daga cikin damar da Allah mu ya ba mu na cewa mukan bar da yawa daga cikin abubuwa da muke aikatawa mu tare a masallatai domin kokarin jin saƙon Allah tabaraka wa ta'ala da kokarin fahimtar ma'anoninsa. To, a yau da yardar Allah za mu shiga suratul Ra'd. In ba manta ba, shekarar ta gabata mun kammala karatu ne a cikin suratul Yusuf. Kuma kamar yadda muka saba yi, idan mun ɗauki sura za mu yi ƙoƙari mu kalle ta a jumlarta kafin mu shiga tafsirin ayoyin wannan sura ɗin mai albarka, suratu Ar-Ra'd. Wannan sura ita ce ta 13 a jerin surorin Al-Qur'ani a tartibi na mushafi. Ayoyinta kuma kamar yadda mai raddul azhan Allah ya masa rahama ya ce 43 ko 40 da ainihin gashi ya faɗa da 5. Wannan sura mai albarka, surat Ar-Ra'd, malamai sun yi sabani makkiya ce ko madaniya, ma'ana wacce ta sauka a garin Makka ko kuma a Madina. Malai ce magana radihi indal aksarina, a wajen mafi yawan malamai wannan sura makkiya ce. Me yasa suka faɗa haka? Saboda yanayin surar, ma'ana tsabi'i na sura, abin take ɗauke da shi na saƙo yayi kamanceceniya a cikin salo da usulubinta da surori na Makka. Wannan sura ta sauka ne a lokacin da aka kasance cikin hali na kunci da kuma samun takurawa a garin Makka, wanda mushrikai suka dinga kuntatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa. Ta sauka bayan suratu Yunus da Hud da kuma Yusuf. Idan an duba sura ta Yunus da Hud, suna ɗauke ne da kissoshi da bayanai na manzannin baya da irin yadda suka yi gwagwarmaya a cikin al'ummominsu. Surat Yusuf kuma tana ɗauke da darasi ne wanda yake nuna irin jarabawa da Allah ya yi ga wannan bawa nasa Annabi Yusuf alayhi salam, kuma a ƙarshe ya kai shi ga me? Ga ɗaukaka da nasara. Sai kuma surat Ar-Ra'd ta biyo baya, wacce kuma wannan sura abinda take ɗauke da shi na darasi wanda yake a jumlace, ma'ana maudu'in ta abin take karantarwa, shi ne bayani game da wato al'amari na gaskiya da kuma abin da yake na ƙarya. Cewa gaskiya al'amarinta maɗaukaki ne ko mun daɗewa, ma'ana ita ke da ɗaukaka. Ko da a yanzu ba a ga cewa gaskiya ta samu ɗaukaka ba, amma Allah ta'ala ya hukunta cewa gaskiya a kullum ita ce maɗaukakiya. Ƙarya kuma al'amarinta rusasshe ne wanda yake ba inda zai je, ƙarshensa ba wani abu ba ne. Ko da ƙarya ta yi sama an ganta kamar wani abin nan, to sai Allah ya siffanta ta da kumfa, wacce take ruwa yana tahowa da kumfa irin na teku ko makamancinsa, sannan a ƙarshe sai ka nemi kumfa ka rasa. Fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'an, kumfan nan da kake gani kamar ta tsauni ne da yake baka tsoro zai waye gari ka neme shi ka rasa ya baje saboda dama ita ƙarya ba ta da ainihin wato makama ba ta ciya ce to wannan sura tana karantar da mu abin da ya shafi wato ƙarfin gaskiya da kuma ɗaukakar gaskiya da lalacewar ƙarya da kuma ƙarshenta wanda yake mafi muni wannan sura ta Ar-Ra'd ta kunshi bayanai game da tauhidi ma'ana tana nuna mana wane ne Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ƙudurarsa da ikonsa dama ana gane Allah ne tabaraka wa ta'ala ta hanyar halittunsa irin abin da ya bayyana na ƙudurarsa a cikin halittun da ya yi sannan kuma tana magana akan abin da ya shafi tashin alkiyama wanda da yawa daga cikin kafirai suke musawa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan al'amari a wannan sura kuma ya kawo misalai na abin da ke tabbatar da cewa Allah zai tashi bayi a gobe kiyama kuma ya musu hisabi mata suna Ar-Ra'd saboda aya ta 13 Allah ta'ala ya ce wa yusabbihu Ar-Ra'd bihamdihi wal mala'ikatu min khifati Allah ya ambaci Ar-Ra'd a cikin wannan sura shine tsawa shine Ar-Ra'd to kuma a cikin wannan aya ne Allah ta'ala da ya ambata aka sanya wannan sura suratu Ar-Ra'd idan mun kalli wannan sura a dunkule kamar yadda na faɗa ta fara ne da muqaddima ma'ana muqaddima kamar shimfiɗa kenan wacce ke bayyana matsayin alqur'ani da cewa littafi ne na gaskiya da Allah ya wahayi ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa mafi yawan mutane suna inkari ma'ana suna musawa ta buɗe da wannan yabo da kuma ambaton girman alqur'ani cewa wa'ayi ne daga Allah tabaraka wa ta'ala shine aya ta farko alif lam mim ra tilka ayatul kitab wallazi unzila ilayka min rabbika alhaq walakinna aktharu an-nas la yu'minun kaga wannan shimfiɗa ce aka bude da bayyana matsayin alqur'ani da girman sa sannan kuma sai Allah ta'ala wanda ya saukar da alqur'ani ya bayyana wa bayi kansa ta hanyar bayanin kudurarsa kudurarsa cewa idan an kalli sama da halittun da ke sama da ƙasa da abin da ke ƙasa duk suna nuna cewa Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne mai ƙarfi ne wanda yake da ƙudura na aikata abin da ya so kamar raddi ne ga waɗanda suke ƙaryata wato wahayin da Allah ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke ƙaryata shi alkiyama sai Allah yake nuna musu wato ƙudurarsa da ikonsa a cikin halittarsa ta sama da kuma ƙasa tun daga aya ta 2 zuwa aya ta 5 Allahu allazi rafa'a samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allah ya bayani yadda ya tsaida samaniya ba tare da wani ginshiki ba thumma tawa 'ala al-'arshi wa sakhkhara ash-shamsa wal qamar sanaya halitta rana da wata ya hore su gabayi kullun yajri li ajalin musamman sai Allah yake yudabbiru al-amra yufassilu al-ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna Allah ne yake gudanar da al'amuran bayi yudabbiru al'amra shine wanda al'amarin bayi duka ke hannunsa shike gudanarwa shi kadai subhanahu wa ta'ala Allah yana yin haka ne sannan yana bayanin ayoyinsa dan mutane su yi yaqini da cewa Allah ta'ala zai tashi su bayan mutuwarsu a wata rana domin yi musu hisabi la'allakum bilqa yace wa huwa allazi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasi wa anharan yayi bayanin yadda ya shimfiɗa ƙasa yadda ya sanya wato rawati shine tsaunuka ko duwatsu da ke rike da kasar kuma ya sanya koramuna guda da a cikinta wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn sanaya ahli tsirrai ga sanan daban-daban dangi wato nau'i zawjayn ithnayn yani sunfayn ithnayn nau'i biyu kuma Allah shine dai yughshil layla an-nahara yake lullube dare da yini wanda aya ce ga mai tunani in ya kalli wannan tsalliya san wannan abin baya gudana haka kawai yana gudana ne karkashin iko da kudura ta Allah tabaraka wa ta'ala wa fil ardi qita'un mutajawiratun sannan ya ambaci yadda Allah ta'ala ya halicci wannan ƙasa zaka tadda ita yanki wata ke makotaka da juna wato ita kanta ƙasa din ba iri ɗaya bace dangane da abin da ke fita a cikin ta da kuma abin da ke bayarwa ga ta dai shimfiɗa ɗaya ce amma kuma Allah ya kasa ta wato yanki qita'un mutajawirat wanda ke makotaka da juna Allah ya sanya a cikin wannan ƙasa wa jannatun min anabi, wato gonaki na inibi, wa zar da kuma tsirrai daban-daban, wa nakhil da gonaki na dabino, sinwan wa ghairu sinwan, dabinon ma nau'i-nau'i wanda suke, akwai nau'in da yake sinwan ma'ana wanda yake binnan ginshiki ɗaya ne yake fitowa amma da kuma rassa daban-daban. Akwai kuma ghairu sinwan wanda shi ɗaya yake fitowa za a ga bishiyar dabinuwa guda ɗaya, akwai wacce in ta fito sai ta rarraba ta yi sassa daban-daban, akwai wacce kuma take ghairu sinwan guda ɗaya ce. Dukkanin waɗannan Allah ya ce yuska bi ma'in wahidin, ruwa ɗaya ake shayar da su waɗannan tsirran, amma Allah ya ce wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, sai kaga shashin su da shashi ya sha bambam wajen ɗanɗano duk da cewa asalin su ɗaya ne. To amma ƙasar sai kaga ta bada wancan ɓarin ya yi zaƙi, wancan ɓarin ya yi wato tsami ko kuma makamancin haka. Wannan ma ayoyi ne ga mutane masu hankali, in sun yi amfani da hankali to lalle za su gane Allah ta'ala mai iko ne da ƙudura. Tun da ya yi wannan to lalle zai iya tashin bayi domin ya musu hisabi. A mataki na gaba sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana yadda mushrikai ko kafirai suke inkarin cewa ba za a tashi bayi ba, sai ya yi musu raddi. Duk da cewa waɗancan ayoyi na baya su kansu alama ce wadda Allah yake nuna musu ikonsa, wanda yi wannan lalle zai iya tayar da bayi. Shi shine Allah ta'ala ya ce wa in ta'ajab fa'ajabun qawluhum, in za ka yi mamaki to ka yi mamaki irin abin da suke faɗe mushrikai kenan ko kafirai, suna cewa idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, yanzu in bayan mun mutu mun zama ƙasa kuma a iya tashin mu wata halitta sabuwa. Sai Allah ya ce ulaika alladhina kafaru bi rabbi, waɗannan sun kafirce wa ubangijinsu, wa ulaika al-aghlalu fi anaqihim, an tashi al-qiyama, abin da zai faru gare su shine za a sanya su a cikin kuku mai hannayensu a wuya, an ɗaure su a cikin sarka. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, masu musu tashin al-qiyama ɗan wuta ne ko madawwama a gidan wuta. Allah ya musu raddi da cewa Allah zai tashi bayi kuma zai musu hisabi, wanda ya musu wannan a ranar alkiyama zai shiga wuta kuma zai gamu da azabar Allah. Sannan sai Allah ya ci gaba da bayanin wato girman fadin iliminsa da kuma girman ƙudurarsa subhanahu wataala da kuma ikonsa da abin da yake kaddarawa yadda ya so. Cikin aya ta 8 har zuwa aya ta 11, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa, Allah ta'ala yana sane da abin da dukkan wata mai ciki ke ɗauke da shi. Na ɗa, wa ma taghizu al-arham wa ma tazdadu, da abin da ita mahaifar take tauyewa da abin da take ƙarawa, duk Allah ya sani yaya wannan halitta za ta kasance. Sai ya ce wa kullu shay'in indahu bi miqdar, domin Allah ta'ala kowane abu ya kaddara shi, ya hukunta shi yadda zai kasance, kuma ya san yadda zai kasance. Shine alimul ghaib, masana abin da ke boye, wash shahadati, da abin da ke bayyane. Shine al-kabiru, Allah mai girma, al-muta'al, madaukaki. To yayi bayanin cewa shi masani ne na abin da ke boye da abin da ke bayyane, sai ya bayyana cewa sawa'un minkum, saboda haka tunda ya san abin da ke fili da wanda ke boye, duk ɗaya ne dangane da ku bayi, man asarra al-qawla wa man jahara bihi, wanda zai boye yayi magana ta sirri ko wanda zai bayyana ta, duk ɗaya ne a wajen Allah. Wa man huwa mustaghfir bil layl, da wanda yake boya a cikin dare, cikin duhun dare ya aikata wani abu Allah ya gani, wannan ba zai boye ga Allah ba. Wa sarihun bin nahari, da wanda yake bayyana a cikin yini, duk abin da mutum zai aikata Allah yana sanin shi, domin shine dai alimul ghaibi wash shahada, masanin abin da ke boye da abin da ke bayyana, baya boya ga Allah. Kuma ya bayyana cikin abin da yake na ikon sa shine ya sanya wa bayi mu'aqibat, mala'iku da ke ba su kulawa da kariya gaba gare su da baya gare su. Ya hafazunahu min amrillah, wanda suke tsare bawa daga wato abin da Allah ya so, daga umarnin Allah, abin da Allah ya yi umarni gare su. Sannan sai Allah ya bayyana wani hukunci nasa da ya hukunta cewa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah ya sunnanta wannan, ya hukunta wannan cewa baya canja al'amarin bayi halin da suke ciki har sai su bayin sun canja halin da suke ciki. Ma'ana gurgurdan abin da bawa ya aikata, gurgurdan sakamakon da zai gani a duniyar nan. Idan ya yi alheri ya ga alheri, in ya yi aka san haka kuma sai ya ga aka san haka. saboda haka hukuncin Allah in ya hukunta babu wanda yake mayar da hukuncin Allah. Wa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu wama lahum min dunihi min wali. A mataki na gaba sai Allah yake bayyana yadda mushrikai suke kiran wannan Allah. Al'ali wadancan din ba su da iko irin ikon Allah ba, sai halitta irin ta Allah ba, ba su ke mallake da al'amuran bayi ba, ba su da wani iko. To ta yaya za a bauta musu waɗanda su kansu ma ba su amfanar da kansu ba, bare su amfanar da wanda ya rike su a matsayin abin bauta? Idan ka duba aya ta 14 zuwa 16, lahu da'watul haqq, bauta ta gaskiya ta Allah ce shi kadai, kira na gaskiya na Allah ne shi kadai. Wallazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in, duk wanda ya rike wannan Allah ya roke su ko ya mika bukata shi gare shi ba zai iya amsa masa ba, ba zai biya masa bukata ba. In ko zai biya masa bukata sai in kamar yadda Allah ya buga misali, illa ka basita kaffai ila alma, sai ga wanda in hango ruwa a cikin rijiya, a zurbin rijiya, ya leka ya gano ruwan sai ya mika hannu ya ce ruwan taho, ina jin kishi, zo ka shiga bakiya. Illa ka basita kaffai ila alma li yablugha fahu, ya ce wa ma huwa, ruwan zai taho, ruwan yana ji, yana iya motsa ya taho, in ka ce taho nan ina da bukatarka. To haka mushrikai abin da suke bautawa, in sun ce ga bukatar su ba za su iya biya musu bukata ba, sai in wannan ruwan zai yi za ka yi miƙa hannu ka ce taho ya taho. Amma in ko ba zai taho ba, to da abin da ake bauta ba Allah ba zai iya biya wanda yake bauta masa bukata ba. Sai kuma Allah ya bayyana cewa duk abin da ka gani a bayan wannan duniya yana sujjada yana girmama Allah, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan, ko dai bisa da'a da biyayya ko kuma bisa tilas, duk abin da ka gani yana sallamawa ya mika wuya ga hukuncin Allah, yana sujjada ga Allah. Wannan sujjadar shine sallamawa ga abin da Allah ya hukunta. Babu wani wanda zai iya fita daga cikin mulkin Allah, babu shi. Duk wanda ka gani yana zama ne karkashin mulkin Allah, tau'an wa karhan, ko ya so ko ya ki, bawa ne na Allah, kuma duniya nan mulkin Allah ce, kuma sai ayyadda Allah ya ga dama. Ko da yace ba zai bauta Allah ba, to amma yana gudana ne karkashin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah yace wa zilaluhum, har ma inwasu bayi suna sujjada ga Allah, bil qudwi wal asr. Sannan sai Allah yace a gaya wa waɗannan, kul man rabbus samawati wal ardi, a tambaye su wane ne mahaliccin sammai da ƙasa, wane ne ubangijinsu. Sai Allah yace a gaya musu kulillahu, Allah ne ubangijinsu. Ko da sun riki wani ba Allah ba, to wannan da suka riƙa ba yi da wani halitta cikin duk abin da gani a duniyan nan sama da ƙasa halittun Allah ne. Shi ya sa ma Allah ya ce kul a gaya musu a fattakhassum min duni awliya, ko riki wani ba Allah ba, majibinta su waɗanda suke la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran, waɗanda ba su mallaka wa kansu wani amfani ba ko cutarwa, su janyo amfani ga kansu ko su tsare kansu game da cuta, ba su iya yin haka ba. To saboda haka wanda ya riki wannan Allah cewa shi ne majibanci, ko shakka babu, batacce ne, kuma ya riki abin da bayi da ainihin abin da ake ta baya kullewa, shi ne Allah ya ce kul hal yastawi al a'ma wal basir, ai daidai suke da makafi waɗancan wanda suka riki wannan Allah. Shi ko wanda ya riki Allah daidai yake da mai ido, kaga ai ba za su yi ɗaya ba, ba za su yi ɗaya ba. Wanda yake da ido yana iya hangen abin da ke gabansa, yana iya tafiya gaba gadi, wanda yake makawo ko sai a hankali. To waɗancan daidai suke da makafi. Sai yace am hal tastawud dhulumatu wan nur, ko shin duhuwa da haske za su yi ɗaya? Sannan Allah ya sake maimaita dai abin da ya faɗa a baya na cewa waɗancan da ake bauta ba Allah ba, ba su mallaki komai a wannan duniya ba, domin ba su yi halitta irin ta Allah ba. Ko kuma a'a, waɗanda suka rike su ɗin sun gano halittar su ce su waɗancan ɗin, har ma suka kasa bambancewa tsakanin halittar Allah da ta waɗancan, shi yasa suke bauta musu. Allah ya ce am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi, ko waɗannan da ake jingina wa Allah cewa kishiyoyi ne, su ma sun yi halitta irin halittar Allah. Fatashabaha al-khalqu alayhim, shi yasa ma suka samu rikicewa, suka kasa bambancewa ga halittar Allah ga ta waɗancan, shi yasa suke bauta musu. Shin haka ne? Sai Allah ya ce a kulillahu khaliqu kulli shay, ba wanda yayi wani halitta ba Allah ba. Waɗancan din da ake bauta wallahi ba ta halicci komai ba, Allah ne mahaliccin dukkan abin da ka gani. Wa huwa al-wahidu al-qahhar, kuma Allah makadaici ne wanda yake al-qahhar, mai rijaye, shine sama da kowa, sama da kowa. sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya buga misali game da yadda gaskiya take da tsayawa akan kafafunta da yadda ƙarya take ba ta da ainihin makama, mai gushewa ce kuma wato ba ta da tabbas. Shine Allah ya buga misali, yace anzala minas sama'i ma'an, Allah ya saukar da ruwa daga sama, fasalat awdiyatun biqadariha, sai ruwa ya gudana a cikin awdiya, shine ainihin koramai, gwargwadon girman korama ko kuma kogi gwargwadon yadda ruwan yake kwarenya a cikin sa. To in yana tafiya ruwan, fastamala sailu zabadan radiya, idan ruwa yayi ruwa mamako, sai kaga ruwa yana gudana da kumfa a kai. Haka nan mutane suna amfani da wato a wajen kira su sanya abin nan ƙarfe ko zinari ko makamancin wani a cikin wuta, don me? Don su tsaftace su cire abin da yake mai kyau, wanda yake ba mai kyau ba kuma ya gushe ya tafi haka wato a banza. Shine Allah ya buga misali yake cewa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigaa hilyatin aw mata'in zabadun mithlu, shi ma idan aka sa ƙarfe a cikin ruwa a cikin wuta ana ainihin rurawa sai ga yana fitar da wata kumfa. Kumfar ita ce mara kyau wadda za a zubar da ita, amma abin da yake mai kyan shi kuma yana ƙasa. Sai Allah ya ce kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal-batil, kamar haka Allah yake buga misalin gaskiya da kuma ƙarya. Fa amma zabadu, amma kumfar abu jufa an sai ya tafi a banza haka don bai da amfani. Wa amma ma yanfa'u an-nasa, amma abin da yake amfani ga mutane, fa yamkusu fil ard, shi ne yake tabbata a ƙasa. Kumfar tafiya take yi sai ta bar asalin abin da yake mai amfani a ƙasa. Allah yake kadhalika yadribu Allahu al-amsal, Allah yana buga mutane misali su zama masu fahimta da kuma hankalta. Sannan a cikin aya ta 18 Allah tabaraka wa ta'ala sai ya hada muqarana, shine kwatanci tsakanin wato mutanen da suke sun amsa kiran Allah, mutanen kirki mummunai, da waɗanda suke ba su amsa kiran Allah ba. Ya bayyana misalinsu da kuma irin ayyukansu. Idan ka duba tun aya ta 18 Allah da yace lillazina istajabu li rabbihimul husna, waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu Allah ya yi musu alƙawarin al-husna, gidan aljanna kenan. والذين لم يستجيبوا له ودن ده بس امس كيران الله بقوا لو ان لهم ما في الارض جميعا ارانا القيامه ان كانت القيامه دا اتي ذات مملكي دك ابين دكي wannan duniyar baki daya ومثلهم معه ده كوتن كوتينسا ان كانت القيامه اتي suna da mallakar irin duniyar nan baki daya da abin dake kwatan kwacin duniyar lafta daubi in sanga ukuba da irin musibar da ake za ta kasance a kiyama. Wallahi Allah ya ce sai sun bayar da fansa na wannan don su samu tsira, amma Allah ba zai karba ba, Allah ba zai karba ba, bale ma ba su da shi a kiyama. Wa zai je kiyama da wani abu? Misali ake bugawa, tunda dan adam abin da muke iya ganewa shine mallakar abin duniya ya fi zuwa kusa da hankalinmu. Idan aka ce wane ya mallaki kaza, sai ka rika ganin kai lalle wannan ya isa, lalle yayi kai kaza, ya irin awon dan adam kenan. To sai Allah ya buga mana misali da abin da muke iya gane. Yanzu ba ana bayyana wanda suka kowa kudi ba, wanda ya fi kaza, wanda ya fi kaza, sai kai ta a buga muka misali irin abin da ya mallaka. To wannan fa bai mallaki duniyar duka ba ba. Duk wanda ya mallaki wani abu har karuna dinnan da Allah ya ba mu labarinsa, wani shace ne dan kankani ya mallaka na duniya. To ina ga a ce duk duniyar da abin da ke cikinta naka da ninkinta. To an tashi kiyama in mutum yana da kwatankwacin wannan saboda abin da zai gani na musiba da kuma abin da za a zai kasance a kiyama, wallahi zai bayar dan ya tsira daga hukuba daga azabar Allah, amma Allah ba zai karba ba. Ulaika lahum su'ul hisab, waɗanda suka saba wa Allah suka yi kafirci suna da mummunan hisabi a gobe kiyama. Wa ma'awahum jahannam, makomarsu kuma ita ce wutar jahannama. Wa bisal mihad, wani da wannan makwanci shimfiɗa ita ce wutar jahannama. To suwa ne ne allazina istajabu li rabbihim, wanda Allah yake zai ba su al-husna, suwaye shine Allah ya ba su ya bayyana sifofin su cikin aya ta 20 zuwa 22 allazina yufuna bi ahdi llahi wa la yanquduna al-mithaq, wanda suke cika alƙawarin Allah sannan ba ta warware alƙawari. Wallazina yasiluna ma amara llahu bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum, suna sadar da abinda Allah yake a sadar, suna tsoron ubangijin su. ويخافون سوء الحساب, kuma suna tsoron wancan mummunan hisabin da aka ambata a baya. والذين صبروا, masu hakuri, ابتغاء وجه ربهم, dan neman yadda ubangijin su, wa kamun salat, kuma suna tsaye da sallah wa anfaqu suna ciyarwa mimma razaqnahu daga abin da muka ba su na arziki sirran wa alaniyata fili da kuma a koyi wa yadrauna bil hasanati sayyi'a in sun yi mummuna suna maye gurbi da kyakkyawa mana da sun yi mummuna za su yi nadama su bi bayanta da kyakkyawa ko kuma suna tunkuɗe mummuna da kyakkyawa yace ulaika lahum uqbad dari waɗannan suke da wato ƙarshe kyakkyawa a gidan aljanna to wannan kaga an bayyana sifar alladheena istajabu li rabbihim dinna wanda suka amsa kiran ubangiji su ne waɗannan mutane wane ne wanda ba su amsa kiran ba fa sai yace walladheena yanquduna ahdallahi ayata 25 wanda suke warware alƙawarin Allah min ba'di mithaqihi bayan sun riƙe alƙawari daga Allah wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala suna warware abinda ko suna yanke abinda Allah ya umarni a sadar da shi wa yufsiduna fil ardi suna barna a bayan kasa ulaika lahumul la'na irin waɗannan la'antar Allah ce za ta tabbata a kansu wa lahum su'ud dari kuma suna da mummunan gida mummunan makoma kaga an dunkule an yi bayanin sifar waɗanda suke mutanen kirki waɗanda suke amsa kiran ubangiji kuma aka yi bayanin sifar waɗanda suka yi tawaye ga kuma makomar kowanne an faɗa sannan sai Allah ya yi mana bayani irin yadda mushrikai a kullum suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu aya domin suna musa cewa shi ba manzo bane daga Allah in manzo ne kawo mana shaida daga Allah alqur'ani shine shaidar da Allah ayar da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su yadda ba wai su abin da suke bukata a kawo musu wata aya ba irin ta alqur'ani ba wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbi suna cewa ina ma a saukarwa da manzon Allah aya daga ubangijinsa sai Allah yake kulka ce da su inna Allahu yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab Allah shike tabar da wanda iso kuma duk wanda ya koma zuwa ga Allah da imani da tuba sai Allah ya shiryar da shi wannan alqur'ani shine ayar da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayat da har a tashi kiyama har lokacin da Allah zai dauki alquran nan yana nan kamar yadda aka yi wahayi shekara 1000 yau da kusan 500 Allah ya tsare abin sa zai dawwama har zuwa lokacin da Allah zai dauke shi kuma ya bayyana cewa da a ce akwai wani littafi abin karantawa walau anna qur'anan suyirat bihi aljibal wanda za a karanta shi shi wannan abin karantawar duwatsu su tashi daga inda suke su motsa aw qut'at bil ard ko kuma a karanta wannan littafin kasa ta keje ta tsatsage aw kullima bil mauta ko a karanta wannan abin karatu matacce ya tashi ya zauna inda akwai shi to shine wannan alqur'ani wannan alqur'ani abin da ke ciki na mu'jiza da aya ta ubangiji ya kai ga haka inda akwai wani abin da za a karanta ana tilawarsa duwatsu suna barin inda suke saboda yanda suke jin wannan qur'anin ko abin karatu su motsa daga inda suke ko ana karanta kasa tana tsagewa ko kuma ana karanta ga matacce ya miƙe ya zauna to da akwai wannan shine alqur'ani an karanta shi yasa Allah yake law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wanda ke nuna cewa qur'ani shine ayar da Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai Allah yake nuna girman alqur'ani din nan sai yace ballillahi amru jami'an dukkan al'amari na Allah ne shike hukunta abin da yaso da ya ga dama qur'anin nan matsayin sa da girman sa ya kai ga wannan da in an karanta duwatsu suna motsa daga inda suke ko kasa tana darewa ta tsaki ko kuma a karanta ga matacce ya zauna saboda abin da ke cikin alqur'ani na mu'jiza da kuma aya to amma ganewa ne ba su yi ba ko kuma a'a suna taurin kai domin sun yi da cewa qur'anin nan suna ji sun san ba maganar wani bane ba ce zancen Allah tabaraka wa ta'ala saboda abin da ke ciki mutane ne masu fasaha larabawa suna iya ganewa suna iya fahimta to amma wataƙila taurin kansu da kuma yadda Allah ya rubuta musu shakawa duk wanda Allah ya rubuta masa rashin rabo shine wanda yake inkarin qur'ani ya musa mu'jiza ta alqur'ani sannan Allah tabaraka wa ta'ala ne aya ta 40 a cikin wannan sura yana tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yana bashi hakuri yana hakurkurtar da shi akan abinda mushrikai suke masa na fito na fito cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai kama su da laifin su to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sako ne mai isar da sakon Allah saboda haka shi dai ya isar da sakonsa al'amarin bayi kuma ya barwa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa imma nuriyannaka ba'dhal ladina idu in mun ga dama muna iya nuna maka wani shaki na abin da muke musu alƙawari da shi na hukuba ma'ana mu kama su tun kana dare ka gani irin hukubar da zamu dauka a gare su aw na tawaffayannaka ko kuma mu karbi rayuwarka bayanka mu yi musu hukuba irin yadda muke su ko mu jinkirta har tashin alkiyama fa inna ma alaykal bala kai dai kai isar da sakon Allah naka shine isar da sako wa alaina alhisab hisabi kuma game da al'amuran bayi abin da suke aikatawa namu ne inji Allah tabaraka wa ta'ala sannan dai Allah yake gargadin kafirai da kuma jan hankalinsu cewa alkawarin da ya na hukuba mai riskar fice dade ta suna cewa a gaggauto musu da hukubar to in ma sun yi hakuri hukubar tana zuwa gare su domin ai ta faru ga wasu a baya kuma suna iya ganin misalai tunda ai suna kai kawo suna ganin gidajen adawa da samudawa kuma sun san abin da ya faru gare su cewa Allah ne ya saukar musu da hukuba ya tafiyar da su saboda laifukansu shine bayanin Allah aya ta 41 awalam yarau anna na'til ardh nanqusuha min atrafiha shin ba su yi gani ba cewa anna na'til ardh muna zuwa ga kasa nanqusuha muna tauye ta min atrafiha daga sassanta cewa suna ganin su ne masu ƙarfi masu yawa kuma suna ganin musulmi ba su da yawa ba su da ƙarfi amma kudura ta Allah yau da gobe sai gashi musulmi sun kai ga ƙarfin da suna yakar mushrikai suna kama garuruwa suna ƙara yin ƙarfi suna ƙara faɗaɗa wannan aya ce ai inda suna iya ganewa su mushrikai kenan ko kafirai sai yace wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi Allah ne yake hukunci babu wanda kuma yake warware hukuncin Allah wa huwa sari'ul hisab kuma mai gaggawa ne cikin hisabi ga bayansa sannan a ƙarshe Allah ta'ala ya kuma tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda waɗannan mutane suke misawa wa yaqulu alladhina kafaru lan tamursala suna inkari cewa kai ba manzo bane daga Allah Allah ya ce kul a gaya musu kafa billahi shahidan Allah ya isa mai shaida cewa shi ya aiko ka manzo ne gare su ya ce kafa billahi shahidan bai ne wa bai da ku Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku na gaya muku ni dan sako ne daga Allah in kun musa Allah ya san cewa shi ya aiko ni sai ya ce wa man indahu ilmul kitabi kuma duk wanda ke da ilimi na littafi cikin littafin da Allah ya saukar sun san cewa ni manzon Allah ne saboda Allah ya bada labari na zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wata shaida da ake bukata sun ganta sun tabbata cewa eh manzon ne da Allah ya tsawai saboda haka Allah ya rubi wannan sura a ƙarshe da ƙara tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga a dunkule inda zaka kalla sai kaga wannan shine sakon da ke cikin wannan sura baki daya a iya nan shine wannan ma'anar suratul ra'd abin da ke dauke da shi na bayani da sako koda a haka misali inda zaka dauki alqur'ani kowace sura kai mata irin wannan fahimta ta jumla ai kaga da sako alal aqalli zaka zai haska maka kaga me ke cikin littafin tunda ai muna faɗa cewa sako ne gawa eh gare mu mutuwa kowanne ɗaya daga cikin mu so ake ka karanta alqur'ani ka gane waɗannan sabannin da ke ciki a dunkula haka bare kuma a ce ka ba ayoyin dalla dalla kai kokarin fahimtar sakon da ke cikin alqur'ani wannan zai ƙara maka imani da yaqini kuma ya ƙara maka ilimi to amma mutane ba sa karanta alqur'ani da tarabburi da kokarin fahimtar abin da ke cikin alqur'ani shi yasa muke cewa irin wannan haduwa dama ce da in aka zauna aka karanta kaga Allah kalle in an gaya maka in ka kiyaye suratul ra'd sai ka fahimce ta a dunkule sakon da ke cikin wannan sura mai girma wanda shine bayanin cewa alqur'ani daga Allah yake kuma bayanin kudura ta ubangiji subhanahu wataala banza da yadda ya nuna mana yadda ya halitta a sama da halittarsa ta ƙasa da kuma yadda yake gudanar da al'amuran bayinsa yudabbirul amra yana gudanar da al'amuran bayi daga ciki shine mai ya azurta wanda ya so ya rike arzikinsa ga barin wanda ya ga dama domin Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir ayata 26 kaga wannan yana nuna ikon Allah da cewa shi ke gudanar da al'amuran bayinsa shi kadai subhanahu wataala in ya ga dama ya azurta wanda ya so ya rike kuma arzikinsa gabarin wanda ya ga dama sannan yadda yake wa kafirai hukuba yake saukar musu da azaba domin su dawo su gyara ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله هكا الله يكي دندناوا كافري عقوبه تا هنيوي دبندبن تا هنيوي دبندبن sannan da tabbatar da alqur'ani cewa sako ne daga Allah sannan da kuma a kwantarwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankali dangane da abin da waɗannan mushrikai suke inkari na sakonsa da kuma yadda suke cutar da shi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ba shi hakuri cewa haka yake duk manzon da aka aiko haka yake fama da irin waɗannan mutane a wannan sura ta Ar-Ra'd kenan mu dauki ayoyin ɗaya bayan ɗaya a gurgurje kamar yadda muka saba mu karanta mallam ya karanto ayoyi guda biyu na wannan sura mai albarka alif lam mim ra waɗannan harufa kamar yadda aka sha faɗa a baya harufa ne waɗanda malami suke cewa yana daga cikin tahaddi da Allah tabaraka wa ta'ala ya larabawa mana kalubale da yi musu ni cewa su mutane ne masu fasaha to ga harufan da aka rubuta wannan littafi da su ne harufan bakaken da aka sani suka sani su ma su kawo shi sun isa irin abin da ke cikin alqur'ani ibnu kathir Allah ya masa rahama yace wa inna ma zukira hadhihi al-huruf fi awail as-suwar Allah yana ambaton waɗannan harufa a farkon wasu surori ne allati zukira fiha wanda aka ambaci waɗannan harufa yace bayanan li ijadi al-qur'an dan yayi bayani cewa alqur'ani mu'jiz ne shine gagara koyo ma'ana qur'ani littafi ne da ba wanda zai iya kawo shirin sa wa anna al-khalq ajizuna amma mu'aradati bi mithlihi da halittu ba za ta iya kawo kwatankwacin alqur'ani ba yake hada tare da cewa annahu murakkabun min hadhihi al-huruf al-muqatta'a shi qur'ani an rubuta shi da wannan harufan da kowa yake gani wanda ya iya karatu da rubutu ai da wannan harufan yake dauka yayin rubutu ko ba haka ba to ga sanan qur'ani da su akai kai ma in zaka iya rubuta irin alqur'ani in zaka iya ai laraba suna alfahari cewa su suna da fasaha to ku kawo kwatankwacin alqur'ani in zaku iya qur'anin dai da waɗannan harufan aka rubuta shi yace ma annahu murakkabun min hadhihi al-huruf al-muqatta'a allati yatakhatabuna biha wanda mutane suke laraba suke magana da waɗannan ainihin wannan yare da ke kunshe da aka rubuta da waɗannan harufan sai yace wali hada da ibn kathir shi yasa ma kullu suratin duk wata sura uftatihat bil hurufi indai aka bude ta da harufa kaman bakara alif lam mim da makamantansu yace fala budda zaka tadda cewa lalle an yuzkara fiha lintisal lil qur'an zaga bayan harufan an bayyana intisali ga alqur'an cewa alqur'ani madaukaki ne wa bayani ijazihi wa azamati da bayanin girman alqur'ani da azamati da daukakar sa yace ga misali fadin Allah ta'ala alif lam mim yace zalika kitabu la raiba fihi da yace alif lam ra yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim da yace sad yace wal qur'ani bidh-dhikr da yace hamim yace tanzilun min ar-rahman ar-rahim to zaka tadda haka duk inda aka ambaci harufa nan sai Allah ya ambaci al-qur'ani kiya wannan qur'ani da waɗannan harufan haka ainihin wato rubuta shi saboda haka kuma harufan nan su ne dai harufan larabci da laraba ke magana da shi tunda suna jinciya suna da fasaha to su kawo kwatankwacin alqur'ani in za su iya sannan sai Allah yake tilka ayatul kitab ai waɗancan abin da aka karanto ayoyi ne na alkitab littafi littafi ma'ana malamin suka ce alkitab ma'ana alqur'ani ayoyi ne na wannan littafi alqur'ani ai ayatun min alkitabil aziz walqur'anil karim ayoyi ne littafi mai girma magwayi alqur'ani wanda yake mai karamci wallazi unzila ilayka min rabbika sannan abinda Allah ya saukan maka ko abinda aka saukan maka daga ubangijinka alhaqqu shine gaskiya ma'ana wannan qur'anin baki dayansa da Allah ya wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne wanda babu kokonto a cikin sa gaskiya ne wanda babu kokonto a cikin sa walakin aktharun nasi la yu'minuna sidi mutu yawan mutane ba sa imani da alqur'ani ba sai imani da shi ba saboda me sai ta li ifratihim fil inadi saboda kaiwa matuka wajen taurin kai da kuma kin yadda da gaskiya yake wa khurujihim an tariqis sadad da kauce wasu gabarin hanya ta daidai dalili ko shine alqur'anin nan sakon da yake ciki a bayyane yake a fili laraba da aka yi wahayi aka saukar da alqur'ani suna gane ma'anonin me yasa ba su imani ba ba dan komai ba sai dan girman kai da kuma taurin kai ne da inadi amma ba dan ba su gane sakon ba sun yi ikirari su kansu cewa wannan littafi da ake karantawa lalle ba dan adam ne ya wallafa shi ba sako ne daga Allah tabaraka wa ta'ala amma da yawa daga cikin mutane suna inkari sannan bayan Allah ta'ala ya bayyana cewa da yawa mutane suna inkari suna masa cewa wannan alqur'ani daga Allah yake sai ya bayyana dalilai da ke wajabta imani da Allah cewa Allah ubangijin bayi gaskiya ne kuma abin da ya saukar na wahayi gaskiya ne sai Allah ya bayyana ikon sa na halitta ta sama da ikon sa na halittar abubuwa a ƙasa kowane zaka ga ya ambace su na farko ya ambace abin da ya shafi samaniya sai yace Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin Allah ta'ala shine wato Allah wanda ya tantance abota mata da yace Allahu daga al-ilahu ne abin bauta Allah wanda ya dace bayi su bautawa wanda ya tantance bauta shine Allah wanda yake alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha wanda ya daga wannan samaniya ba tare da ginshikai ba da kuke gani بغير عمد ترونها معنى الله wanda ya saukar da alqur'anin nan shine fa wanda ya halitta saman bakwai din nan kuma saman nan da ya halitta ba tare da wani ginshiki ba fa ganin abin da ya tokare ya rike sama da mana halitta da yayi ta sama ba tare da wani mariki bane abin da ya rike ta a ta tsaya ne da kudura da ikon Allah shine ibn kathir ke cewa wadh-dhahir min qawlihi zahirin abinda wannan aya take nufi shine irin fada Allah a cikin suratul hajj da yace wa yumsiku as-samaa an taqa'a al-ardi illa bi idnihi Allah shi ya rike sama wacce bata fada ba akan kasa da izinin sa kaga ya nuna da yake cewa bi ghairi amadin tarawnaha babu ginshikin ba wai ginshikin ne ba kwa gani ba idan ku baya gani ba a'a bi ghairi amadin tarawnaha ba ta da ginshikin da kuke iya gani ba babu shi ai asalan bare ku ganshi babu yi shi Allah ne rike sama da ikon sa ta tsaya haka kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul hajj yace wa yumsiku as-samaa Allah shi ke rike da sama an taqa al-ardi wato ta tsaya da kudurar sa bata fado a bayan kasa ba saboda haka babu wani matukari ko mai ginshiki da ya rike samaniya wannan yana nuna ikon Allah da kudurar sa kuma in ka kalli saman nan lalle ka san Allah yana da iko tunda baka iya kure ainihin fadin duniya na matsayin ka na dan adam ka iya kure ganin abin da ke abin nan bare kuma ita sama waye ita ba zuwa ya gano yadda take amma an ka dauke ka kalli halitta sama lalle ka san Allah ta'ala mai iko ne mai kudura kuma saman nan ga ita tsaya kyam ba motsi ba ta fado ba alhali babu mai ginshiki da aka tokare ta da shi wannan kaga abu na farko kenan na biyu sai yake cewa wasakhkhara ash-shamsa wal qamar kuma dai Allah abin bautar bayi na gaskiya shine wanda ya hore rana da wata ai zallalahuma lima yuradu minhuma min manafi al-khalqi ya hore su ya sanya suna amfana da bayi don bayi suna amfana da fitowar rana da kuma wata kowane yana amfana da bayi ya hore wa bayi Allah ta'ala ya hore musu rana da wata suna amfana da wannan ranar in gari ya waye ta fito su ji tumunta kuma ta yi musu amfani domin wannan rana da kuke gani inda babu ita da rayuwa ba za ta gudana a bayan kasa ba da ba za a iya rayuwa a bayan kasa ba in kuna tambayar masu kimiyya a ce mutum a rufe shi a inda babu rana tsawon lokaci jikinsa ba zai iya juya ba sai ya lalace saboda yana da buƙatar wannan hasken ranar shi kanshi amfani ne sannan da kuma wata da Allah ta'ala ya hore wa bayi shi ma yana da nashi amfani kullun kowane daga cikin wannan halitta guda biyu ya jiri li ajalin musamman yana gudana ne akan wani ajali wani lokaci da aka kididdige masa abin ambato malamai suka ce ay yasiru ila waqtin ma'lum rana za ta fito ta fadi wata ya fito ya fadi zuwa lokacin da Allah ya kididdige musu shine ranar da ƙarshen duniya idan Allah zai nade ƙasa to kuma da rana da wata duk za a tafiyar da su idza shamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat za daga cikin abin shine Allah zai tafiyar da rana ya zama babu ita haka nan wata saboda haka ce suna da ajali, suna da lokaci da aka kebance musu. Kaga wannan iko ne na Allah cewa ya halicci waɗannan rana da wata suna gudana akan me, akan wani lokaci ƙayyadacce, kuma suna gudana ne ƙarƙashin ikon Allah. Sai Allah yake yudabbirul amra, kuma dai Allah shi yake gudanar da al'amura baki ɗaya na wannan duniya cikin abin da yake sama da kuma ƙasa. Ay yaqdi subhanahu wa ta'ala wa yudabbiru amra malakutihi, shi yake gudanar da al'amarin halittunsa baki ɗaya. Gudanarwa cewa iraya ikashe ya azurta ya rike arziki ga barin wani, ya yafe wa wani, wani isa shi cikin azabarsa, haka dai Allah shi ke gudanar da al'amuran bayi. Sannan yufassilu al-ayat, Allah yana bayanin ayoyinsa dalla-dalla ga bayinsa waɗanda suke ɗauke da hujja ta kaɗaitakarsa da ƙudurarsa, cewa shi ne abin bauta shi kaɗai. La'allakum bilika'i rabbikum tuqinuna, Allah yana yin wannan ne duka don ku bayi ya zama kun samu yaƙini game da gamuwa da Ubangijinku, cewa wanda yake ya halicci sammai ɗin nan bakwai ba tare da wani ginshiƙi ba, sannan ya halicci bayi baki ɗaya, ya halicci wata da rana yake suke gudana ƙarƙashin ikonsa, yake gudanar da al'amuran bayi. To wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne dai kuma zai tashi bayi ranar alkiyama domin yi musu hisabi. Yana gaya mana waɗannan ayoyi ne don bayi su samu yaƙini da dangane da gamuwarsu da Allah a gobe kiyama, da kuma cewa za a yi musu hisabi, za su tsaya gaban Allah, kowa ya ga abin da ya aikata ya ga sakamakonsa. Sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya yi bayanin ƙudurarsa a bayan ƙasa. A can kaga an yi a bayanin abu uku ne a sama ko, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha, yace summa istawa 'ala al-'arsh, sannan bayan halitta sammai din nan sannan ya daidaita akan al'arshinsa, ya daidaita akan al'arshi, daidaito da idace da shi subhanahu wa ta'ala. Sannan wasakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri li ajalin musamman, kaga duk wannan abu ne da Allah ya bayyana mana cikin ƙudurarsa ya aikata haka. Sannan sai kuma a bayan ƙasa yace wa huwa alladhi matta al-ardha, bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayanin wato dalilai na kadaituwarsa da kuma kudararsa, kamal kudratihi, kamala da cika kudararsa a sama, sai kuma ya ambaci ainihin wato ikonsa da kudararsa a bayan ƙasa, yake wa huwa allazi maddal arda, Allah shine wanda ya halicci ƙasa, ma'ana ya shimfida ta, maddal arda ma'ana ya shimfida, basataha tulan wa arda, ya shimfida ta wannan ƙasa din, ya yalwata ta ga bayi suna kai kawo a bayanta, tana tsaye ba ta motsawa, shi ne maddal arda. Kaga wannan yana daga cikin ikon Allah da ƙudurarsa. Ka duba abin da ke bayan ƙasan nan, nauyin abin take ɗauka da irin abin da ke ɗauke da shi a cikinta ita wannan ƙasa. To Allah ne ya halicce ta ya shimfiɗa ta kamar yadda take. Sannan yake wa ja'ala fiha rawasiya, ai jibalan sabita, ya sanya tsaunuka wanda suke riƙe da ita, wato wannan tsaunuka ɗin kamar ƙusoshi ne da ke riƙe da ƙasa da Allah ya halicce su suma don kada ta motsa. Sannan ya ce wa anharan, kuma ya halicci ƙoramu a bayan ƙasan nan, shi ya sanya ƙoramu ga tana suna gudana da ruwa a cikinsu domin bayi su amfana da ruwan da yake gudana a cikin wannan ƙoramu. Sai ya ce wa min kulli samarati, sannan daga dukkan 'ya'yan itatuwa, ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين لك دكا ايتاتها يا سنيا زوجين واتو نوئي نوئي قدابيو دنجي قدابيو اثنين واتو دكا شين قدرة شيني كما دي سنيا اباين كسادن سرين دكما يا ايتاتها كواني زوجين معنى دنجي ايلي بيبيو ايتي من كل انواع الثمرات زوجين زوجين اي صنفين daga dukkan nau'i na ƴaƴan itatuwa sai yayi dangi bibiyu bibiyu shine sinfai ne ma'ana akwai masu zaki akwai masu tsami akwai wanda suke bakake akwai wanda suke masu haske akwai wanda suke kanana akwai wanda suke manya haka yin sanya dukkan ainihin cikin dangi na ƴaƴan itatuwa zaujaini isnaini dangi bibiyu sannan kuma sai ya bayyana daga cikin kudararsa shine yukshil laylan nahara kuma dai yana sanya wato dare ya lullube yini ay yaj'alu ta'ala yaj'al al-layla ghashiyan wa satiran wato idan ya taho da dare sai ya lullube yini hasken da yake nan sai ya gushe kaga babu haske sai duhun ya lullube yini sannan kuma idan gari ya waye alfaji da yake to sannan sai kuma yinin ya tafiyar da daren ya lullube wato Allah ne yake gudanar da wannan yana cikin kudrar Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin abin da Allah yake da yake gudanarwa cikin ikonsa yadda yake tafiyar da dare ya kawo yini ya tafiyar da yini ya kawo dare inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayamin thumma istawa ala al'arshi ita yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hadithan yana tafiyar da dare ya kawo yini ya tafiyar da yini ya kawo dare kowanne yana tafiya a gaggauce wannan ita ba a taba samun rana daya an samu wani yayi jinkiri ba haka suke tafiya tunda Allah ya halicci duniyar nan har zuwa ranar da zai nade kasarsa wadannan abinda Allah ya bayyana mana inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun lalle cikin wadannan akwai ayoyi ga mutane masu tafakkuri da kuma tunani masu wato daukar izina wanda za ta kalli abu kallo irin na hankalta da kuma wato nutsuwa da lura ayoyi ne yadda Allah ya halicci wadannan halittun nasa ka duba kasan nan yadda take a shimfide da abin da ke kanta da abin da ke cikin ta in ka haka irin yadda zaka ga launi daban-daban na kasa da ruwan da ke ciki nau'i daban-daban banda abin da ke kushi a cikin kasa na ma'adinai da abin da Allah kadai ya sani wanda yake haka kasa yake bincike archaeologists za su yi baka labarin irin ababen ta'ajibi da ke cikin wannan kasa kai iya abin da ka sani gawai wataƙila in ba sana'arka ba ce iya ƙasa ka ga shimfiɗarta amma yadda za ka yi tafiya daga nan ka hau abin hawa ka yi ta tafiya ita ce ne har iya inda za ka iya zuwa ba ka taɓa ita a ce yau ka kore ƙasan nan ba akwai aya a cikin wannan sannan kuma duwatsun da Allah ya sanya a bayan ƙasa tsaunuka wanda suke riƙe da ƙasar sannan irin koguna da ƙoramai da Allah ya sanya suke gudana a bayan wannan ƙasa sannan ga tsirrai dangin ya'yan itace daban-daban da Allah ya sanya nau'i daban-daban sannan kuma yace yana yukshi laylan nahara dare yana lullube yini Allah cikin ikonsa ya sanya dare ya rufe yinin sannan kuma yini ya kullo ya washe gari ya haske duk waɗannan inna fi zalika cikin waɗannan ababan ta'jibi ababan ban mamaki din da ke nuna kudrar Allah la ayatin liqaumin yatafakkarun lalle akwai ayoyi ma'ana hujjoji da dalilai da ke suke nuna kadaituwar Allah da kuma karfin ikonsa amma gawa liqaumin yatafakkarun ga masu tunani to mala ya ce lokaci yayi akwai aya ta gaba ina ga zamu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu dora daga wannan aya fil ardi qita'un mutajawiratun wanda dukkanin suna nuna kudrar ta Allah tabaraka wa ta'ala a cikin halittunsa wanda ke nuna kadaituwarsa da kuma ikon sa subhanahu wataala abinda muka karanta Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimta kuma Allah ta'ala ya amfanar da mu da abinda muke karantawa Allah ya karbi ibadun mu kuma Allah ya yafe mana kurakuran mu muna roƙon Allah tabaraka wataala muna tawassuli da sunayen sa mafi kyawu da tsohon sa madaukaka kasan nan tamu Allah ya amintar da mu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya yaye mana dukkan wata fitina Allah ya yarwata mana cikin albarkarsa da arzikin sa Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ya ba mu shugabanni na gari muna roƙon Allah muna tawassuli da azumi a bakin mu Allah ta'ala ya karba du'oyin mu duk bukatun mu na alkhairi Allah biya mana duk abin da yake damu mu Allah ya yi mana magani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم.